بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاتك وزقوطا صفر إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدا دريه تدى قوم شاترا وان دي 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 دا شاتة قوطا جون 1998 إذن بعمان تابب مقشي رمنا كراتو دا جسكي وانا لتاسي أحكام الجنائز وبدأها نا الشيخ المحدث العلامة الأصولي أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله أم بعمان تابب مقنا تكين مسألولين دي شمالا يكي كرانت دمو abubuwan da basu halatta a je a yi su a wurin kabari ba ko a makabarta daga ciki har ya kawo kan abu na 11 wanda yake wannan abu haramun ne shine mutum ya tashi takanas ya tafi ziyarar wani kabari na annabi ne ko na shehi ne ko na waliyya namiji ko na waliyya mace ko kabarin wane ne bai halatta ka tashi takanas daga wani gari zuwa wani gari domin tafiya ziyarar shi ba ku duba inda shedan ya bullo mutane jama'a ba za ka tafi ka ziyarci makabartar garinku ba wanda yin haka shine sunna amma sai ka kunna kaya kuma sai ka tafi wani gari ziyarar wani kabari wanda kuma yin haka bid'a ne fa baddala allazina walamu qawlan ghayra allazi qila lahum kina abinda ake cewa mutane su ba shi suke ba makabartar garinku ka duba ka ga tsakaninka da Allah so nawa ka taba zuwa ka ziyarce ta to wannan shine sunna amma ka taba yi shedan ba zai barka kai ba saboda ya san in kaya akwai rabo zaka rabautu mamatan dake kwance za su rabautu zaka je kai musu addu'a zaka samu lada kayo musulmi addu'a zaka wa'azantu saboda me saboda gasunan a kwance ka san cewa ma jaza alal misli jaizun alal mumathil abin da yayi gare su tunda mutane ne ita ce mutuwa kai ma yana nan tafiya akan ka kaga zaka wa'azantu sa'annan kuma za su amfanu da wannan addu'a da zaka yi musu amma kaga shedan ba zai baka kai wannan ba don ya san akwai alkhairi amma abin da yasan annabinka ya hane ka sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ka tafi wani gari takanas sakkwata ne kaduna ne nijar ne ina ne ka tafi ziyara wani kabari da yake annabinka ya hane ka sai shedan kuma ya bude maka wannan kofar kaga sharrin shedan kenan dama yace duk inda ba sa tsammani sai na bullo musu ta nan in yazo ta gaba ka kise biyo maka ta baya in yazo ta dama ka kise biyo maka ta hagu in yazo ta sama ka kise bullo maka ta kasa yace wa Allah wallahi ba za ka samu mafi yawancin su gode maka ba yace sai dai in bani yace kuma tunda kai min alƙawarin zan rayu har zuwa tsawon lokaci yace duk sai na lalata su sai Allah yace baka isa ba bayi na nagari na riga na kare su baka da dama akan su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to malai ya kawo hadisi waɗanda ainihin su Abu Huraira da su Ibn Umar da makamantan su cikin sahabbai suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid annabi yace ba a daura firdi a tafi ziyarar wani masallaci ko wani wuri mai albarka kabari ne dutse ne wani ruwa ne ya bulbulo annabi yace ba a kulla firdi a tafi ziyarar wannan wuri sai masallatai uku masallacin Ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dake Madina sannan sai masallacin Baitul Maqdis to wannan kenan a takaice bayan da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gama kawo mana waɗannan hadisi sai yace wa fi hadhihi al-ahadith tahrimu as-safar ila mawdi'in min al-mawadi'il mubaraka waɗannan hadisi a cikin su akwai bayanin hukuncin cewa haramun ne mutum ya tafi wani wuri daga cikin gurare masu albarka domin ziyara mislu maqabirul anbiya'i was-salihin kamar makabartun annabawa da ainihin bayan Allah nagari wa hiya wa in kanat bi lafzin nafi ko da yake waɗannan hadisi sun zo ne da lafazi na nafi cewa la tushaddu ba a daura firdi a tafi ziyarar wasu kaburbuka sai yace fal muradu annahyu amma abinda ake nufi hani kaga a cikin yadda lafazin annabi yake hukuntawa yace ba a daura firdi a tafi ziyarar wani guri sai waɗannan masallatai guda uku to kaga kamar labari ake baka ana korewa ne ana kore cewa ba a yi to amma abinda ake nufi kamar ana cewa ne kada a daura firdi a tafi ziyarar wani masallaci ko wani wuri mai albarka sai waɗannan wurare guda uku lafizin nafi ne dama la a cikin harshen larabci tana zuwa a sifa uku ko la ta nafi kamar la ilaha illallah ita ce kamar irin wannan babu abin bauta da gaskiya sai Allah me ake nufi ai kada a bauta wani da gaskiya sai Allah ba haka ake nufi ba kaga ta nafi ce amma ma'anar ta nahyi akwai la kuma ainihin ta nahyi din kama a ce la taqullahuma wa la taqullahuma uffin kada ka ce wa iyayenka kai wala tanharhuma kada kai musu tsawa. Kaga wannan la ta nafi yake kada kai wacce kuma ta nafi. Akwai kuma la wadda take ainihin li ta'kidul kafam, ita ce wadda malaman hausa suke kiranta za'ida, kamar da Allah yake la uqsimu bihadha albalad, ina ma'anarta yayin da ake fasara ba sai na rantse da wannan gari na Makka za ku san yana da daraja ba. To ina ma'anarta ai wannan gari na Makka wato a tsaya ana rantsuwa cewa ma yana da daraja, to kamar ma an rage mishi daraja ne, ai gari ne mai daraja kawai. Ana waje din nan su yaran nan tsawa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka silatun li ta'kidul qasam ai la uqsimu bihadhal baladi, ma'anarta uqsimu bihadhal baladi ai ina rantsuwa da wannan gari. Mun fahimci wannan da kyau ko? To irin wannan ita ake kira silatun li ta'kidul qasam. Ko da ka cire ta zaka fasara magana daidai, la uqsimu bihadhal baladi, to wannan ladin in ma ka cire ta dai abinda ake nufi shine ina rantsuwa da wannan gari. La uqsimu bihadhal baladi ba sai na yi rantsuwa da wannan gari za ku san darajar shi ba. To amma in aka ce menene cikakkiyar ma'ana abinda wannan aya take nufi, sai kace Allah yana nufin yana rantsuwa da ainihin garin ne. Kaga an cire ladin kenan wajen fitar da ma'ana, amma wajen fasara sai ta iya tabbata. To saboda haka wannan a zahiri annabi yayi nafi ne, ya kore ne, yana cewa ba a zuwa ziyarar wasu wurare sai waɗannan masallatai guda uku. Sai ce fal muradu annahyu, abinda ake nufi shine ainihin hani, kama qala al hafiz, kamar yadda al hafiz ibn hajar ya fadi, ala wazni qawlihi ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani ne Allah yake fala rafasa, wanda bi ya dauki harama aikin haji, to fala rafasa babu jima'i, matar ka mata haramta gare ka, wala fusuka babu zina, wala jidala fil haji, babu dauki ba dadi a halin aikin haji, ba fada kenan. Ina ma'anar waɗannan la 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 guda uku dukkaninsu na nafi ne. Allah yana cewa wanda ya ɗauki harama aikin haji babu jima'i, babu zina, babu fada. Me ake nufi? Ya ce babu, amma abin da ake nufi kada kai jima'i, kada kai zina, kada kai fada. Amma ka ga na nafi ne, amma ya zo da ma'anar nahyu. Wa huwa kama qala at-Tibi, yace maganar kamar yadda wani babban malami da ya fassara Bukhari mai suna at-Tibi yace ne huwa ablagu min tafrihin nahyi, ai fitowa da irin wannan siga a ce babu kaza, to ya ma fi ƙarara fiye da a zo a ce ainihin kada a yi kaza. A ce babu ɗaura sirdi zuwa wani gari don ziyarar wani wuri ya fi ma ƙarfi fiye da a ce kada, don wannan an kore ne gaba ɗaya, an ce babu ma wannan. Ka annahu qala, kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne la yastaqimu an yuqsada biziyarati illa hadhihi albaqa liqtisasiha bimaqtasad bihi, bai dace ba wani ya ziyarci wasu wurare sai dai waɗannan wurare waɗanda aka ware guda uku saboda darajojin da suke da su. Kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, Albani mai littafi, sai na ce wa mimma yashhadu likaunin nafi huna bi ma'ana nahyi, abinda zai ƙara shaida cewa ma abinda wannan nafayi yake nufi korewa, to ana nufin hani ne riwayatin li muslimin, wata riwaya da aka samu a cikin sahihi muslim fil hadisi sani, a cikin ainihin hadisi na biyu. Hadisi na biyu a cikin wannan babi da muke magana shine hadisin ainihin abu sa'idin al-khudri, wanda aka ce la tushaddu, to a wani lafazin ya ce la tashuddu. An gane ko? La tashuddu, kada ku daura sirdi ku tafi zuwa ziyara wani wuri sai waɗannan wurare uku. Ashe kaga an samu lafazin da ya hukunta hani din ma. Mun fahimci wannan da kyau ko? ثم قال الحافظ فان الامام الحافظ ابن حجر الاسقلاني من كتاب بلوغ المرام تو ياي شرح البخاري تو daga sharhin na bukhari ne shi malam albani yake dibo yake kawo mana nan qauluhu shi alhafiz sai yace illa ila salatati masajidin, nan da annabi yake sai dai masallatai uku kawai. Al-istisna'u mufarrag, to wannan shi ake kira istisna mufarrag a cikin kaida ta usulul fiqh, in ce kada wanda yazo wurin nan sai Idris, idan Muhammad yazo fa yayi laifi, domin na ce kada wanda ya zo wurin nan sai na ce sai wani. To sai na ce sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama kada ku ziyarci ko ina wani wuri mai albarka sai waɗannan wurare guda uku. To kaga su kai ake nufi, bayan ka kai wata ziyara wani wuri mai albarka bayan ukun nan, to kai laifi shine istisna'i mufarrad. To gaskiya wanda yake abinda aka togace kada ake nufin azartar wa taqdiru, yadda za a kaddara maganar la tushaddu rihalu ila mawdi'in, ba za a daura sirdi a tafi wani wuri ba ولازمه من السفر الى كل موضع غيرها. تو wannan ya nuna kenan bai halatta mutum ya daura sirri ya tafi wani wuri daban wadanda ba wadannan guda uku ba. Kace ba wannan fa karku fahimci kuskure, iyayenka suna Kano ko suna Sokoto zaka tafi ka ziyarce su. Ana nufin wani dutse ne ko wata bishiya ce ko wani masallaci ko wani kabari ne albarka, to bai halatta ka kulla sirri ka tafi ziyara shi musamman ba, sai dai wadannan masallatai guda uku, da na Makka Ka'aba, da na Madina na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai kuma na Baitul Maqdis. To haka duk wani wuri ne albarka, to bai halatta ka tafi ka ziyarce shi ba. Sai yake cewa la annal mustafna minhu fil mufarrad muqaddarun bi annil am, yace domin abin da aka yi istisna'i daga cikin shi, to za a ainihin wato kaddara shi ne da umumi baki daya, tunda ya riga ya ce kada ainihin a daura sirdi a tafi ko ina sai waɗannan masallatai guda uku. To ba wai masallatai ne kawai yake nufi ba, ba yana cewa bane kar ku ziyarci wani masallaci a duniyar nan sai masallatai uku, a'a yana nufin da masallaci da wata bishiya mai albarka da wani gulbi da wani wuri ko menene. Don haka shine a ammul ami, ma'ana da masallaci da wanda ba masallaci ba ko ina kada ku ziyarta sai dai waɗannan wurare uku. Walakin yumkin an yakuna almuradu, sai shi Ibn Hajar yace ko da yake mai yiwa ya zama manufar annabi bil umumi duna almahsus, ya zama annabi yana nufin masallatai kawai ake nufi, masallatai guda uku din nan to su kadai ne kada a ziyarci wasu wurare na masallatai sai su, amma bayan haka to za a iya ziyarar wasu wurare masu albarka. Wa huwa almasjid, sai yace masallaci, ma'ana duk inda masallaci yake in ba waɗannan uku ba kada ku ziyarta, amma wasu wurare masu albarka kuwa iya ziyarta. Yake ta iya yiwa kuma yanzu annabi haka yake nufi. Qultu, ni albani ne littafi, sai nace wa hadha lihtimalu, wannan magana ta karshe da Ibn Hajar ya kawo, kun san ya kawo maganganu biyu ne, yace ko dai zama annabi yana nufin da masallaci da komai ma kada a ziyarta sai waɗannan uku, yace ko kuma ya zama masallatai ne kadai ake nufi in ba waɗannan uku ba, amma sauran wurare za a iya ziyarta. To kun ga magana biyu kenan. To sai yace wannan ta karshe din nan dha'ifun, magana ce mai rauni. والصواب التقدير الاول, ابن ده yake daidai shine fassara farko da yayi, lima taqaddama fi hadisi abi bakr wa ibn umara min inkar as-safar ila at-turi wa yati bayanuhu, yace saboda hadisin da ya gabata akwai wani sahabi ne suna Abu Bakr al-Ghaffari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya fito haka sai ya ga sayyidina Abu Huraira. Abu Huraira da jaka ya dawo daga tafiya, Abu Huraira daga ina kake, sai yace ai na je turi shi ne na ziyara ne, yace ka je turi shi ne na ziyara, baka ji manzon Allah ya ce bai halatta a ziyarci wasu wurare ba sai masallatai guda uku, sai Abu Huraira ya shiru sai bayyana nadama shi. Kaga wannan ya nuna shi sahabin da ya ruwaita hadisin ya fahimci ashe ba wai sai masallatai kadai annabi ya hana ziyarta ba, tunda dutse wannan ya kai ziyara. Shi kuma Abu Huraira ya yarda da fahimtar da sahabin ne, dan ba da haka ba sai ce to ai ni dutse na je ziyara, wannan hadisin ko yana magana masallaci ne, mun fahimci wannan da ke ko ashe wannan sahabi Abu Bakr al-Ghaffari da ya kawo wannan fassara Abu Huraira ya yarda da ita, to wannan ya nuna ita ce fassara kyakkyawa ga hadisin. Dan haka yake fassara ta biyu cewa masallatai ne kadai ake nufi banda wasu wurare, yace to wannan fassara mai rauni ce. Summa qala al-Hafiz, sa'annan sai shi al-Hafiz Ibn Hajar yace wa fi, kaga abin da ake so kenan, duk zanda ka bude littafi kana karatu kana fahimta abin da mai littafin yace, yadda in yayi daidai zaka gane daidai, in yayi kuskure zaka iya gane. Yasa hatta karatu a cikin manyan littattafai sai malamai sun koyar da kai, in ba haka ba sai ka dauki littafi sai ya ruda ka. Haka ake cewa man rama al-uluma bighairi shaykhin yudhillu an as-siratil mustaqim wa talkabisu al-umuru alayka hatta tasura adalla min tumar hakimi fiha ghawami bahayrat aqal al-fahimi. Littattafai din nan da kake ganin su manyan littattafai, wallahi a ciki akwai zantuttukan da yake sun jigita manyan malamai ma, balle kai jigari. Yace kuma duk wanda ya dauki littafi ba tare da ya samu malami da ya kware ya koya mishi ba, yace sai ya bata. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Gashi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana karanta Fathul Bari, sai ga Ibn Hajar ya kawo hadisin fassara biyu, sai gane daya ce daidai daya ba daidai ba, sai ya sauri ya gyara tukunan, sannan sai ya ci gaba da kawo maganganun. To haka ake son ka zama mai basira in kana karatu, yadda zaka iya gane daidai da kuskure na malami. Don haka in ka san kafa ka bata zurfi ba, to tsaya awwalu ma yajibu 'alal mukallaf haza ma kallafaka rabbuka, abinda ubangijin kai kallafa maka kenan. Shine al-Hafiz yace wa fi hadha al-hadith fadilatu hadhihi al-masajid, yace wannan hadisi yana nuna darajar waɗannan masallatai guda uku. Don Allah, idan aka ce misali gwamnan Kaduna ya ziyarci muciyan nan amma bai sauka gidan kowa ba sai gidan wani, don Allah baka samu daraja ba. To annabi ya ware duk masallatan duniya, duk wurare masu albarka na duniya, yace bai halatta a daura sirdi takanas dan ziyara su ba yake sai waɗannan masallatai guda uku. Wannan hadisi ai kun ga ya nuna darajar waɗannan masallatai guda uku wa maziyatuha ala ghayriha, da kuma fifikon da suka samu akan sauran masallatai da sauran wurare. Likainiha masajidal anbiya'i, saboda waɗannan masallatai masallatan annabawa ne. Masallacin Ka'aba annabi Ibrahim da Isma'ila suka gina shi. Masallacin Madina na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya gina shi. Masallacin Baitul Maqdis annabi Ishaq ya gina shi. Saboda haka waɗannan masallatai masallatan annabawa ne. To sai suka samu darajar da yake babu wani masallaci a duniyar nan wanda ya same ta ko kuma zai same ta. Wa li'anna al-awwala, kuma haka shi wannan masallaci na farko din nan shine Ka'aba, qiblatun nas, al-qiblatu mutane ne baki daya. Allah ya ce wa min haythu kharajta, ta duk inda ka fito, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka kalli Ka'aba. Duk inda za ka yi sallah a duniyar nan Ka'aba ake so ka kalla. Ka'aba ce take wajibi a gare ka ka kalla. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ya ce wa ilaihi hajjuhu, kuma mutane baki daya in sun tashi hajji can suke tafiya. Duk wanda ya tafi hajji a wani wuri ko ina ne idan ba Ka'aba ka tafi ba, to ka saba ma Allah. Ko Madina ka tafi hajji, ka saba ma Allah. Ka'aba Makka ake tafiya a je aikin hajji. Don haka sai a ce ai dan baban ka ya je hajji ya da lafiya, ko yara ba haka suke cewa ba? Ina ne hajji? Baban shi ya tafi Makka. Saboda haka Makka wannan wuri wannan kadai ya ishe shi daraja. Don akwai masu zuwa ziyara da nufin hajji zuwa kaburbukan waliyansu, kuma a nan kasa ana zuwa, har ma ana cewa babu ta yadda Allah zai karba aikin hajjin ka in baka biya ka je ka ziyarci kabarin Sheikh Usman dan Fodio ba. To wannan magana ita kanta shirka ce, balle aiki da ita. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa ba daidai bane ka ce zaka tafi aikin hajji sai gaba Fulatani tun daga Yola ya kullo sai yayi branch sai ya biya ta Sokoto tukuna, sannan sai ya wuce. Wai in ba haka ba Allah ba zai karba hajjin ka ba. Mutanen da suka yi aikin hajji kafin dan Fodio ya zo duniya kuma fa ina suka biya? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa idan ka sake kai haka ma to ka aikata laifi. Daga gidanka aka dauke ka a wuce da kai Makka ka je ka yi aikin hajjin ka, kaga dama mustahabbi ne ka wuce Madina, baka ga dama ba daga Makka ka dawo gida hajjin ka tayi. Wasani masallaci na biyu, kana qiblat al-umam as-salifa, shine al-qibla al-ummat da so gabata, shine masallacin Qudus kenan. Al-ummat duk da so gabata baki ɗaya nan suke kallo in za su yi sallah. Annabi Muhammad ma ya taba shara watanni 16 ko 17 yana kallon wannan masallaci na Baitul Maqdis yana sallah da ya dawo Madina. Wasalisu masallaci na uku kuma shine masallacin Annabi Qusisa ala taqwa, an saka foundation shi ne akan tsoron Allah, manzo Allah ya saka foundation shi. Qala, sa'annan sai Al-Hafiz yace waqtulifa fi shaddir rihal ila ghayriha, malaman musulunci sun yi sabani game da mutun ya daura sirdi ya tafi ziyarar wani wuri, kan zahadi ila ziyarati salihin ahya'an wa amwata, kamar mutun ya ainihin tafi zuwa ziyarar wasu mutanen kirki suna da rai ko bayan sun mutu. Jama'a mu fahimci karatun nan da kyau fa? Sai ga mutum ya tawo tun daga wani gari sai ya ce wa malam na zo ziyara ka ne, ka zauna a garin ku a wannan kwana biyun ka koyi karatun qawaidi ya fi maka. Saboda haka sai kaga cewa da yawancin mutane addinin su irin addinin ƴan bid'a ne, addinin irin addinin su addinin Krista, irin addinin ƴan brother. Me ya hada kana ahlus sunna ka tashi ka ce ka tafi wai zaka ziyarci wani malami ko ka tashi zaka ziyarci wani kabari? Ahya'an wa amwatan, malamai sun yi sabani akai, da ƙarshe zaka zo ka ji menene daidai daga ciki. Abin da ke daidai shine bai halatta maka ba, ka zauna a garin kuma. Abin da yake damun mutanen mu kenan, addinin ƴan bid'a ya fi ba su sha'awa. Ai malam na zo ziyara ka ne, ina jin ka a kasa ban taba ganin ka ba. To sai ne abin da ake so daga duk inda kake kai aiki da abin da ka ji shike nan bukata kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Wannan malami ba shine Annabi Muhammad ba, balle kace bari zo in ganshi, daga ganin shi na zama sahabi. Akwai mutanen da an kai musu addinin musulunci suna kauyukan su suka zauna suka yi addinin musulunci, kuma Allah ya karba addinin musuluncin su, kuma Annabi na da rai a Madina. Shi ma da yake din kenan, ka zo ka ziyarce shi ibada ce. To malaman musulunci dai sun yi sabani, kamar ka tafi ziyarar wani malami yana da rai ko kuwa mutu. Wa ilal mawadi'il fadila, haka nan zuwa ziyarar wasu wurare masu falala, liqasdi tabarruki biha, don neman albarkatuwa da su. Wa salati fiha, da yin sallah a waɗannan wurare. Fa qala ash-shaykh Abu Muhammad al-Juwayni, ash-shaykh Abu Muhammad al-Juwayni yace ba mai waraqat ba baban mai waraqat ne. Don haka a ƙasa sai ya sauke lamba yace huwa Abdullah ibn Yusuf shaykhu Shafi'iyya, ana ce mishi shaykhun Shafi'iyya, malami ne babba a Shafi'iyya. Walidu imamul Haramaini, shine baban Imamul Haramaini mai waraqat, Abdul Malik ibn Abdullah sunan shi kenan, shine waraqat Abdul Malik dan Abdullah, uban kuma sunan shi Abdullah dan Yusuf, ana mishi alkunya da baban Muhammadu. Kana imaman fi tafsir wal fiqh wal adab, babban malami ne a wajen tafsiri da fiqh da kuma ainihin adab. مات سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة هجرية يا رسول هجرة النبي نادي شكرا أري هدى ثلاثين دتقوس يو شكرا أري ترى دتمانين دت إيدا متوا أري ترى دتمانين دت إيدا رسوا الله جل الله جل إنش تبع أبن بيتي يحرم شد الرحال إلى غيرها حرام النمتين يتورى سردي يتفي وسورة لوقت أن دباوات أن ننقضاء أكبا بظاهر الحديث دون من ظاهر الحديث فكينونا وأشار القاضي حسين إلى اختياره الشيخ الألباني يتي أقول بضمالني القاضي حسين شما يعينوني جتي وياذا أولنا مغنى دا الجويني يتوكا وبه قال إياد وطائفة أتكم مالكية كما القاضي إياد ملتاك أشفا دوسما لمن مالكية سوما هكا سكذابا ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن abin da zai kara karfafa wannan magana shine hadisin da Bukhari Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Darqutni da Baihaqi haka ce ashabu sunan malaman da suke littafai suka sa musu sunan Sa'id ibn Mansur sunan kaza to waɗannan malamai sun ruwaito hadisi cewa Abu Bakr al-Ghifari shine wanda muka bada labari yayi wa ainihin ala Abi Huraira khurujahu ila Tur yayi wa Abu Huraira fada saboda ya fita zuwa ziyarar wannan dutse Tur sine kun ga ko gashi dutsen sai da Allah ya rantse da shi yace wattini wa zaitun wa turi sinin amma da Abu Huraira ya tafi ziyarar wannan kabari sai da Abu Bakr al-Ghifari ya mishi fada dan ne kaje bayan annabi ya hana dutse jama'a mun fahimta sai da ya mishi fada dan ne ina fatan mun gane wannan jama'a Allah ya shiryar da mu wa sai ce wa qala lahu sai ce da shi law adraktuka qabla an takhruja ma kharajta da na riske ka a gida kafin kai wannan tafiya da ban bakka ka fita ba واستدل بهذا الحديث كما كفى مش حجه ده wannan hadisi fadalla ala annahu yara amla alhadisi ala umumihi sai wannan ya nuna kenan shi Abu Bakr al-Ghifari yana nuni da cewa to wannan hadisi za a dauke shi akan umumin shi cewa da masallaci da wanda ba masallaci ba bai halatta akai ziyara ba sai wadannan guda uku wafaqahu Abu Huraira kuma Abu Huraira ya yadda da wannan magana wa sahihu inda Imam al-Haramaini wa ghayrihi min ash-Shafi'iyya amma shi Imam al-Haramaini dan gidan wancan malamin kunga shi wancan ainihin aljuwaini ya ce haramun ne to amma da dan shi da wasu malamai daga cikin shafi'iyya sai suka ce annahu la yahrumu ba haramun bane wa ajabu an alhadisi bi ajwiba sai suka ce wannan hadisi dake cewa kada a ziyarci wasu wurare sai waɗannan masallatai guda uku to ga yadda za a warware matsalar kunga uba ya dasa mas'ala ta fiqh dan kuma ya taso ya warware ta tare da cewa daga ƙarshe za a zo a tabbatar maka cewa mas'alar da uban ya goyi baya ita ce daidai amma ni anan abin da nake so ka fahimta kawai don Allah menene yayi zafi don wani ya fadi mas'ala da yazan ya saba ilimin ka shikenan sai a ce shi ba dan izala bane sai a ce shi ba musulmi bane shi ba dan kungiya bane sai a ce kada a bi shi sallah dan ne ya saba fatawar kungiya kai ka ce kungiyar nan sama ce ta fashe ta fado saboda haka duk wanda ya saba mata ya saba abin da Allah ya saukar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zaka iya yin magana ilimi ne wani ya taso ya gane cewa wannan maganar ba daidai bace amma ga abin da yake daidai kuma ya kawo dalilai idan dalilan shi sun gamsar da malaman da suka isa ake musu malamai a wannan zamani sai su karba kai kuma can da ka wuce shekara 100 ka zaɗin nan sai a yi maka addu'a tun da gashi annabi Dawuda ya yi hukunci dan shi Sulemana ya gyara kuma Allah ya bai wa Sulemana digirin girmamawa akan wannan gyara da ya yi wa uban nashi kuma uban nashi annabi ne manzon Allah ne har Allah ya kira shi ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Dawud mun nada ka zama khalifa a bayan kasa kai ne wakilin Allah a duniyar nan amma kun ga hukunci sai kuskure ga dan shi kuma dan karami Sulaiman sai ya ce a wannan hukunci ba haka yake ba ga yadda hukunci yake kuma uban ya yadda jama'a mun fahimta ana magana ilimi ne ba ana magana jahilci ban ana magana jahilci ba a saba fatawar iyaye da kakanni sai a mutu a tafi wuta gaba daya saboda an akai sai a ce ai tunda iyaye da kakanni sun hukunta haka ke amma ana magana ilimi ne malamin ka zai iya bada fatawa in ka bincika a ilmance kaga cewa kuskure ce sai ka bada fatawa sabaninta kuma kana nan kana girmama shi jama'a mun fahimci wannan da kyau to inda mas'ala take shine idan mutum ya bada fatawa sai ka ji ta saba abin da ka sani in kana son kai adalci kafin ka fito da fatawa sabanin wannan tafi ka je ka same shi tunda yana da rai me yawa baka fahimci bayanin shi bane kana fahimta sai ga baki yayi daya don haka sai cewa ana yawan samun ainihin sabani tsakanin mazhabin Hanafiya da sauran mazahibu saboda Abu Hanifa ya dade da rasuwa su kuma suka taho amma sai kaga akwai saukin sabani tsakanin mazhabin Shafi'iyya da mazhabin Hanabila saboda tare Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka rayu idan wannan ya ji fatawa wannan tai kuskure sai ya same shi sai a gyara sai ka ji fatawa ta zama daya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sannan ba gwaninta bane kuma kai ya zama ga fatawa kai kuma ka je ka lalubo dama da hagu ne ma kake sai ka samu abin da zai saba abin da ake akai. A'a ka bincika abin da ake akai in daidai ne tabbatar da mutane akai. Sai in ya zama ba daidai ba sannan domin sabani sharri ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To shi Imamul Haramaini shi wancan shi kuma ya rasu hijira Annabi na da shekara 478. Yau shi kuma in ka lissafa za ka samu shekarun shi 941 da rasuwa. Za a ga tsakanin mutuwar dan da uban shekara 40 kenan, bayan da uban ya mutu da shekara 40 sannan dan ya mutu. Dukkanin su manyan malamai ne, wa walidin wa ma walada kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Allah ya shiryar da mu. To shi wannan Imamul Haramaini su ne suka tsaya suka yi ta rubuce akan wannan ilimi da aka zo aka gada ya wahalar da mutane, wannan ilimi da shi ya haifar da su al-wujud wal qidam wal baqa'u. Sai da yazo dabda rasuwa tukuna yazo yi nadama. Yana cikin tarihin shirin da yazo mutuwa sai baki daya sai bakin shi ya rube hakoran shi duk gaba daya suka zazzago. Ya farga ya tuba. Amma dan Allah ya nuna wa jama'a wannan ilmul kalam da ake ba daidai bane. Shi da kanshi yana cewa to ku dai duba aya fa Allah yake nuna muku na dade da tuba amma har yanzu Allah yana nuna muku aya a kaina. Yace ku dubi bakin nan na da ya rinka fadan wannan ilimin yanzu gashi nan ya rube yanzu zan mutu hakorana na zuba. Kai da kai ake ba a son a ji doyin bakin shi. Yaba ku yanzu an nemi ku nasiha. Shi ma haka yace malaman zamanin shi salafiya suka yi ta mishi nasiha wannan al-wujud da ake ba kyau ba. Ya kiyarda. Yace duk malamai sun hana mu fa muka kiba. Sun hana mu muka kiyace gashi mun rena kanmu. Yasa wannan al-wujud wal qidam duk shi yasa su da kansu sai su ce in ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah. Ba tauhidin Allah bane wannan al-wujud da ma zai kai ka ga ba Allah ne. Dan za a ce ba Allah a sama ba shi a ƙasa. Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa. Tsakanin ka da Allah duk mutumin da ba giya ya sha ba aka gaya mishi wannan magana me ake nufi? Ba Allah. Amma in yayi marisa ne zai ce ina gamsu. Amma in dai yana cikin lafiyar shi kalai bai sha giya ba bai sha kwaya ba ganye bai buga kanshi ba aka ce ba Allah a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas ba shi a arewa ba shi a kudu ba shi a ko ina. Amma kuma akwai shi. Babu yadda za a yi ne hankali ya fahimci wannan magana. Amma aka ce Allah guda ɗaya ne yana sama ya daidaitu akan al'arshi amma Allah ya san duk abin da ake a ko ina sai kaga duk mai hankali ya fahimci wannan shine ne risala yake alal arshi stawa wa alal mulki stawa. Allah ya daidaitu akan al'arshi amma kuma ya mallaki ko ina ba irin shugaban ƙasar ku bane yana can cibiyar mulki amma bai san abin da ake a Kano ko a Sokoto ba. A'a shi Allah yana sama ne a saman al'arshin shi amma duk abin da ake a ƙarƙashin ƙasa ma yana sane da shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To su waɗannan da suka ce ba haramun bane ziyarar waɗannan wurare sai suka ce waɗannan hadisai suna da wata ma'ana wadda take ta musamman. Suka ce na farko minha awwalan minha annal murada abinda ake nufi annal fadilata tamma innama hiya shaddur rihali ila hadhihi almasajid bi khilafi ghayriha fa innahu ja'iz. Suka ce abinda waɗannan hadisai suke nunawa shine waɗannan masallatai guda uku sun fi kowaɗannan masallatai falala amma zuwa wasu wurare daban kuma ya halatta amma nan ana son a nuna waɗannan su suka fi falala kawai. Wa qad waqa'a fi riwayatin li ahmada sayati dhikruha bi lafzi har ma suka karfafa maganar su da cewa saboda an samu a cikin wannan hadisin a cikin lafazin da Imam Ahmad ya ruwaito cewa wai annabi ya ce la yanbaghi lil muti'i an ta'amala ya halatta ainihin wato a kintsa raƙumi a tafi ziyarar wani wuri ba sai suka ce gashi an kawo cewa bai kamata ba. Sahari sai suka ce cewa bai kamata ba yace lafazi ne wanda a zahiri baya nuna haramci a yadda suka ce. Saniyan na biyu wa minha anna an-nahya makhsusun biman nazara ala nafsihi as-salata fi masjidin min sa'iri masajid ghayri salasa. Suka ce wannan hanyar da aka ce kar a kintsa a tafi ziyarar wani wuri suka ce to ana nufin kar kai alƙawarin zaka je ziyarar wani masallaci ne in ba waɗannan guda uku ba. Misali ya halatta ka ce ya Allah in bukata ta ta biya zan ziyarci masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi ko masallacin Baitul Maqdisi to amma wani masallaci fa to bai halatta ba. Sai suka ce abinda wannan hadisi yake nuna kenan fa innahu domin kuwa idan mutum ya alƙawarin zai ziyarci wani masallaci to ko da buƙatar shi ta biya la yajibul wafa'u bihi bai halatta mishi bai wajaba mishi ya cika wannan alƙawari ba. Qala Ibn Battal wani babban malami da ya sharhi Bukhari mai suna Ibn Battal shi ya faɗi wannan magana. Salisan wa minha anna al-murada hukm al-masajid faqat a wata fadar kuma wasu suka ce abinda ake nufi kawai ana nufin hukuncin masallatai ne kawai ma'ana duk abinda ba masallaci ba to ya halatta a ziyarta amma abinda yake masallaci to ba za a ziyarta ba sai guda ukun nan. وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة suka ce ba wani masallaci da ya halatta a kinsa a tafi ziyarar shi in ba waɗannan guda uku ba wa amma qasdu ghayri al-masajid li ziyarati salihin aw qaribin aw sahibin aw talabi ilmin aw tijaratin aw nuzha fala yadkhulu fi an-nahy suka ce amma ziyarar wani wuri wanda yake ba masallaci ba kamar ziyarar wani bawan Allah na gari ko wani dangi na kusa ko wani aboki ko neman ilimi ko kasuwanci ko zuwa picnic kadan je yawon shakatawa sai suka ce duk bai shiga cikin hani din ba to kaga anan sun cuda abin da yake daidai da ba daidai ba kuma domin tafiya domin kasuwanci ko domin ka huta a wani wuri ko neman ilimi ko ziyarar dan uwa ko wani aboki wannan matsala daban da ziyarar wani malami kace ka je domin nemo albarka da ziyarar wata bishiya kace domin ka je nemo albarka wannan sadar da zumunci ne ka tafi ga abokinka ko dan uwanka ko neman kuɗi ko neman ilimi wannan matsala daban mun fahimci wannan da ke ko to wannan na faɗa mana ne dinka iya bambancewa sai suka ce wa yu'ayyiduhu ma rawahu ويؤيده ما روى احمد من طريق شهر بن حوشب ابن النبي قرطبه wannan magana hadisin da ainihin Ahmad ya rawaito ta hanyar Shahr dan Hausha qala Shahr yace samitu Abu Sa'id naji Abu Sa'id al-Khudri wa dhukirat indahu as-salatu fi at-turi da akai hira game da aje turi shine na ayi sallah fa qala sai Abu Sa'id yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay manzon Allah yace la yanbaghi lil-muqi an tushadda rihaluha ila masjidin tubtagha fihi salatu غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي سيكي ياجي النبي ياكي بي حلبت اكين قراقوني اتفي زيارة ويني مسلاكي با دمتن ين صلى كنجي وانا اللفظ دمتن ين صلى كلك ايوانا نادك اتكي مسألة دراما تتونا ياكي النبي ياكي دمتن ين صلى ثم بوات ان مسلاكي جدا اقبا مسلاكي مكة دا مسلاكي بيت المكة ديسي دا مسلاكي نانا النبي كينا سيشي ابن حجر دا كنش سيكي وشهر شي شهر بوريكي وانا حديثي حسن الحديث in yaro yake hadisi ta hadisin shi na zama hasan wa in kana fihi ba'd al-da'f ko da yake akwai dan rauni tare da shi qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani Albani ne littafi sai nace laqad tasahala al-hafiz rahimahullahu ta'ala hakika ibn hajar yayi sakaci Allah ya ji kanshi fi qawlihi fi shahr game da magana nan da ya akan shahr annahu hasan al-hadith ne yace wai shahr din nan idan shahr yaro yake hadisi to hadisin shi yana zama mai kyau ma annahu qala fihi fi at-taqrib Albani yace tare da cewa fa shi Ibn Hajar da kanshi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi Taqrib at-Tahzib da ya kawo sunan shahar dan Hausha sai yace kasirul awham malami ne mai yawan rudani mai yawan rakkanuwa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata wa min al-ma'alimi Albani yace sanannan abu ne a cikin ilimin hadisi anna man kana kazalika duk mutumin da yake ya kasance kasirul awham fa hadithuhu da'ifun la yuhtaju bihi to hadisin shi mai rauni ne ba a hujja da shi kama qarrarahu al-hafiz nafsuhu kamar yadda shi da kanshi Ibn Hajar ya tabbatar da haka shi sharhin nukhba a cikin littafin shi sharhin nukhba wannan kun san bahaushe na wata magana yake ai sai naje na daure shi da jijiyar jikin shi to yanzu ne Ibn Hajar ya daura Albani ne da jijiyar jikin shi ai Albani ya daura Ibn Hajar da jijiyar jikin shi kai Ibn Hajar kace shahar Ibn Haushab mutum ne wanda in ya kawo hadisi hadisin shi hasan to kuma a can cikin littafin ka na kafa dokoki game da ilimin hadisi da ka kawo shahar din nan sai kace shahar din nan mutum ne mai yawan rudani da kuma ka sake dawowa a cikin littafin ka na kanikancin ilimin hadisi sai kace duk mutumin da ya zama mai yawan rudani to hadisin shi mai rauni ne ba a hujja da shi shikenan kayanka kanka da kanka ba bismillah al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace thumma hab annahu hasan al-hadith kuma ma mu da cewa shi shahar ibn haushab din nan mutum ne wanda yake hadisin shi kyakkyawa fa inna ma yakunu kadhalika inda adam al-mukhalafa ai mutum irin wannan in ma an ce kasirul awham kuma ake hadisin shi ya zama hasan to ya hadisin shi ba zai zama hasan ba sai in da ya saba wa wasu ba amma wa huwa qad khalafa jami'ar ruwati alladhina rawu alhadith an abi sa'id wal akharin alladhina rawahu min ghayri an ghayrihi min as-sahaba kama taqaddama bayanuhu yace amma a kasancewa shahar din nan ya saba wa dukkan wadanda suka ruwaito hadisin daga wurin malamin shi ku duba ka'ida ita ce idan ku goma malam ke karantar da ku hadisi sai karantar da ku hadisi ku goma dukkanin ku mutanen kirki ne sai guda tara suka je suka ce malam ya ce mana farillan alala guda bakwai ne sai guda ɗayan ku wanda shi ma mutumin kirki ne sai ya ce malam ya ce farillan alala guda biyar ne a ka'ida duk da kasance shi mutumin kirki ba za a karba ba dan me dan ya saba wa sauran dalibai da suka fi shi yawa kuma malamin su daya to balle a ce ya saba musu din sannan kuma shi din nan yana da yawan rudani tun a waccan ka'idar ne sai a ce hadisin shi ya zama shaz mutumin kirki ya saba wa mutanen kirki
amma nan mutum ne rauni ya saba mutanen kirki sai a ce hadisin shi ya zama munkar nasi ya zama ma'ruf a can kuwa hadisin shi ya zama shaz nasi ya zama mahfuz to yanzu shi shahar din nan mutum ne mai rauni kuma ya saba wa dukkanin daliban ajinsu kun ga ya zama munkar sannan kuma ya je ya saba wa sauran daliban wasu makarantar munkaril munkar kenan wannan nashi sunan wannan da kyau ko wal akharin ya saba wa sauran daliban wasu makarantar alladina rawahu an ghairihi wadanda su ma sun rawaito wannan hadisin daga wani malamin daban ba Abu Sa'id da mina sahaba kuma ta kaddama bayani hukuma da bayanin haka ya gabata ibnu umar ya rawaito hadisin abu hurairah ya rawaito hadisin abu bakr al-ghaffari ya rawaito hadisin to amma duk gaba daya shahar ya saba wa daliban ajin su da daliban wani ajin sai yake fa kaifa yakunu hasan al-hadis to ya za a yi irin wannan mutum ya zama hadisin shi mai kyau ne ma a hadhihi al-mukhalafa tare da irin wannan sabani da yawa tarin jama'a bal huwa munkarul hadis الشيخ الألباني يقول وأن متن حديث شمنكرونه في مثل هذه الحالة أتكين إلى وأن الحالة دون أي شك أو ريب بعثارة دوت شك أكوكو كنتوبة أضف إلى ذلك الألباني يقول كهذا دوت تمر ندكما وأن الدعامة قيامك أن قوله في الحديث أتكين حديث يقول إلى مسجد زوا قوان مسلا كي وأن أكي متن شد سلا في كي مما لم يثبت عن شهر نفسه يقول إذا كنت وأن الرواية ما بتثبت دك شهر با قدولا شي كان شي شهر ديك ميروني to wanda yayin wannan riwayar daga wurin shi shima mai rauni ne to tun kafin akai ga shahar din ma sai a ce riwayar ma bata tabbata ba tun kan akai ga shahar ta rushe faqad dakaraha anhu Abdul Hamid yace dalibin shi Abdul Hamid shi ya ruwaito Abdul Hamid din nan ko wanda yake almajirin shahar mutum ne mai rauni walam yadhkurha anhu Laith ibn Abi Sulaimin Laith dan Abi Sulaimin bai ruwaito ta daga shahar ba wato shahar mutum ne mai rauni sai dan yana da dalibai guda biyu daliban guda biyu ɗaya mai rauni kaman malamin shi ko kuma mara rauni to a riwayar mara raunin sai zama ga yadda aka samu lafazin a kuma riwayar dai almajirin mai raunin sai aka samu shi kuma yayi nashi ƙari da malamin nashi ƙarin shi ma da yazo sai nashi ƙarin rauni akan rauni kenan sai yake cewa wa hadhihi riwayatu anhu wannan riwaya wadda ainihin aka ruwaito daga wurin shi ita ce riwayar Laith dan Abi Sulaimin kenan arjahu to ita tafi ƙarfi لموافقتها للروايات الثقات سبب ده ita daidai da sauraron riwayoyin amintattun mutane kama arafta kamar yadda ka san bayanin haka wa aiban albani yace har waye kuma fa innal mutaammila fi hadisihi yajidu fihi dalilan akhar ala butlanihi ala butlan dhikri hadhihi ziyada fihi yace duk mutumin da ya tsaya ya lura da kyau a cikin wannan hadisi na shahar zai ga cewa wannan hadisi tunda aka samu wannan ƙari na cewa a wani masallaci da ake nufin shi da sallah yace abinda zai ƙara nuna maka cewa ainihin wannan riwaya ba ta kiya ce wa huwa qauluhu ita ce magana da yake anna Abu Sa'id ihtajja bil hadisi ala shahr shi kanshi Abu Sa'id al-Khudri yayi hujja da wannan hadisi ne akan almajirin shi shahr li zahabihi ila tur saboda almajirin nashi ya tafi tur wato wannan matsala sai ta sake faruwa Abu Sa'id al-Khudri sai ga almajirin shi shahr dan haushan daga ina ka tafi yace ya je tur sinina ne sai shi malamin nashi Abu Sa'id sai ya mishi hujja da wannan hadisi tare da cewa a hakan din ma wai ana gaya maka ne in ya inganta to balle tunda shahru ne rawaito hadisin daga Abu Sa'id bai inganta ba sai yace falau kana fihi hadhihi ziyada allati takhussu hukmuhu bil masajid duna sa'ir al mawadi al fadila yace da a ce a cikin wannan lafazi wanda Abu Sa'id ya kafa hujja da shi ga shahar akwai lafazin da ke tabbatar da lafazin masallaci ko masallatai لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه ذا بهلا تأي أبو سعيد يهجى رأينا حديثي جا شهر با لمن يأتي بكجاء النبي يأتي بهلا تأذيركي ومسلاكي دعكي نجن أي صلى أتكي با فهذا قد أتي شهر يأتي فهذا دعما با مسلاكي نزيارتا با جوز إنه نزيارتا كو عند أتي وأن الله فزن يأي انغانتا سيأتي لأن الطور فنوان ننطور فيني ليس مسجدا با مسلاكي بني وإنما هو الجبل المقدس duk ene ne albarka ne daraja ne tsarki allazi kallama Allah ta'ala Musa alaihi salam wanda annabi Musa ya hau Allah ya magana da shi akai fala yashmulhu alhadith to da sai a ce wannan hadisi bai shafe shi ba kenan laukanati ziyadatu sabitatan fihi da a ce wannan ƙari na magana cewa masallaci da a ce ya inganta wala kana istidlalu abi sa'idin bihi wal halatu hadhihi wahman kuma da ya zama kafa hujja da abu sa'idin zai da wannan hadisi da ya zama bai da kan gado kenan la yuqalu abu ne wanda yake hankali ba zai dauka ba an yaskuta anhu shahru kuma bai dace shi ma shahr ya shiru ba wa man kana ma'ahu da wadanda suke tare da shi wato lafazin hadisin shine aka ce Abu Sa'id yayi wa hujja yayi hujja da shi ga shahar cewa baka ji annabi ya ce bai halatta a ziyarci wani masallaci daga cikin masallatan da za a je a yi sallah a ciki ba sai guda uku nan, to da ake akwai lafazin wani masallaci, ku duba tsada sai shahar yake ai ni dama ba masallaci na ziyarta ba, ni dutse na ziyarta. To amma kaga wannan ya nuna maka kenan ashe shi kanshi karin cewa wani masallacin, to shahar duk da kasancewar shi mai rauni ma ba shi ne ya kage shi ya fade shi ba, ashe almajirin shi ne Abdulhamid mai rauni ya kage shi a tashi riwaya, domin da aka bincike riwayar almajirin shahar Laysa ibn Abi Sulaymin sai ba a samu wannan lafazin ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Albani ya ce fa kullu hadha yu'akkidu butlan hadhihi ziyada, duk waɗannan zantuttuka da muka kawo na karfafan cewa wannan ƙari mai rauni ne, wa annaha la asla laha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta yi ruwa kai da kake son ka ji wa'azi kawai ka ce to duk wannan zantuttuka ina amfanin su. Waɗannan zancitukan sai malaman hadisi sun tsaya sun ci dare sun tattake suke kuna ake tace shari'ar, in ba haka ba malaman hadisi ba za su gagara a duniya ba, duk inda ka buga sai su ce to aika ba, sai ka koma ka zauna ka je ka sha zoɓo ƙwaƙwalwar ka ta sanyi ka sake wani tunanin ɓarnar sai ka ce to aika ba, sai su sake kakkaɓe ka sai ka duk yadda ka buga sai ka sallama. To in kana ganin irin waɗannan da za a shiga a fita a zare a ka ce ni amfanin su, a'a wallahi sai da su ake tace shari'ar, saboda yadda wasu suka sha dare wajen gyaran shari'ar haka wasu suka sha dare wajen bata ta. To in ka zo ka kawo mutane ita farakar sai ne ta ni kuma na gamu da ita a wani wurin da kazanta, to dan haka kai da ka sha dare ka kawo ta farakar din nan sai kuma kai kokarin ka wayar da kan mutane cewa wannan ba daidai bace, in ba haka ba takan da ka kawo farakar ta lalace. Dan haka dole ne malamin hadisi ya zama sai ya tace abin da yake ba daidai ba, sannan sai ya tabbatar da abin da yake daidai. Dan haka in kana karatun littafin takhrij sai kane kana fahimta a hankali, in ka karanta ka ji ka gaji ajiye ka sa alama, in ka zo an jima sai ka ci gaba, saboda zantutuka ne kai sai ka ga cewa to me yasa ake ta wannan murda-murdar. Abin da yasa ake wannan murda-murdar saboda masu son su kawo barna sai da suka shiga waɗannan lungunan na murda-murda suka saka barna, to dan haka in aka tashi zaro wannan barnar sai an rinka bi ɗai-ɗai-ɗai ana bi ana zakulota. Jama'a mun fahimci wannan da ke ku, Allah ya shirye da mu. Sai yace fasabata mimma taqaddama, albani yake to daga bayanan nan da suka gabata sai zama tabbataccen abu ne annahu la dalila yukhassisul hadith bil masajid, babu wani dalili da yake bance cewa wannan hadisi yana hana aziyarci masallatai ne kawai. Fal wajibu, abin da yake wajibi al baqa'u ala umumihi, abar wannan hadisi sake babu kaidi cewa duk wani masallaci to bai halatta ka ziyarce shi ba sai waɗannan guda uku, duk wani wuri bai halatta ka ziyarce shi ba saboda albarka in dai ba waɗancan masallatai guda uku ba, sai abar hadisin sake babu wannan kaidi. الذي ذهب اليه ابو محمد الجويني وعند عينه فهمت ان ابو محمد الجويني يتفى اكاي تو سي اتفي اكانتا ومن ذكر معه ده سوره معلمان ده aka ambata tare da shi wa huwa alhaq, albani yace wannan magana ita ce daidai. To kaji shubhar da dan ya kawo da shi da makamantan shi shine aka tsaya aka daddage ta anan aka dawo aka tabbatar da cewa maganar uban ita ce daidai. Jama'a mun fahimci wannan da ke ku, to yanzu sai shubha ta biyu da suka kawo suka ce me, da suka ce ai wannan abin da ake nufi shine wuraren da suke ainihin masallatai to su aka hana, amma sauran wurare masu albarka fa to babu laifi a ziyarce su. Sai yake cewa baqiya alaina aljawabu ala jawabihim alawwal wasani faqulu, saura amsar ta farko da ta biyu sai in ce awwalan na farko inna hadha aljawabu saqitun min wajhaini, wannan amsar da suka bayar game da hadisan mun fahimta da suka ce na farko abin da yasa annabi ya hana ba wai hani bane, a'a yana nufin ya halatta a ziyarci ko ina amma waɗannan masallatan sun fi daraja. Na biyu abin da yasa wannan hanin ana nufin kawai ya takaito akan waɗannan masallatan ne, amma zaka iya ziyara ainihin sauran wurare masu albarka. Sai ce to akwai amsar da zamu bayar ta fuska biyu. Al-awwal, fuska ta farko annal ladzal ladhi ihtajju bihi, lafazin da sai ka fahimta da shi la yanbaghi din nan sai ce ghairu sabitin, bai tabbata ba fil hadith, a cikin hadisin, li'annahu tafarrada bihi shahru, domin shahar ne kadai ya ruwaito shi wa huwa da'ifun kama sabaka bayanuhu, shi kuwa shahar ibn haushab din nan to mutum ne mai rauni kamar da bayani ya gabata. To dan haka tunda shi kadai ne ya kadaitu da riwaya cewa la yanbaghi lil muqi an ta'mala ko an tashudda li halatta a daura raqumi sirdi ba bai kamata ba, to lafazin bai kamata ba din nan yace bai tabbata ba. Asani yace kuma hayyo harka hanya ta biyu had annahu lafzun sabit, mutafima akan cewa lafazi ne tabbatacce, fala nusallimu annahu zahirun fi ghairi tahrim, ba za mu sallama cewa ainihin shi wannan ainihin lafazi baya nuni ga haramci ba, in an ce maka kaza bai kamata ba wannan fa ba yana nufin cewa abin da abin nan ya halatta maka kai bane, bal sai ce al-aqsu huwa sawab, akasin haka shine daidai. Zai iya yiwa a ce maka kaza bai kamata ba, kuma ya zama in kai kai haramun ne, yace to wannan magana ita ce daidai. Wal adillatu ala zalika min al-kitabi was sunnati kathira, yace dalilai cikin qur'ani da hadisi suna da yawa. Ajtazi'u bi ba'dha, yace amma zan kawo wasu, zan takaito akan wasu daga ciki. Alhamza na dai kaulihu ta'ala, ai a cikin alqur'ani Allah yace qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, bayan Allah na gare suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, bai kamace mu mu dauki wasu waliye mu nuna musu soyayya mu rabu da kai ba. To kaga anan sun ce bai kamace mu ba, to shin sai a ce to shikenan makaruhi ne kenan ko kuma halal? Haramun ne daukar wani ka nuna mishi soyayya irin wadda ake wa Allah, to haramun ne. To ba za a ce to ai tunda ya ce yanbaghi, to ba za a ce a ana nufin wannan halal bane. Don haka kaga lafazin yanbaghi din yan koda ya tabbata a cikin wannan hadisi baya hukunta halalci, shi kanshi yana hukunta haramci, kamar gashi nan gashi Qur'ani ya ladattar da mu haka. Ba'un qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, kuma gashi a cikin hadisi ma annabi ya ce la yanbaghi an yu'adhiba bin-nari illa rabbun nari, bai kamata kowa ya azaba da wuta ba sai wanda ya halicci wuta. To yanzu shikenan za a ce in ka kama wani ka azabtar da shi da wuta ya halaka kenan, tunda dai annabi ya ce la yanbaghi, ko kuma a ce makaruhi, a haramun ne ka azabtar da wani da wuta. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi, yasa yake rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ya rawaito shi lamba hadisi na 2675 min hadisi Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ya rawaito shi daga annabi. Wa darimi da darimi a cikin juz'i na 2 shafi na 222 min hadisi Abi Hurairah, ta hanyar hadisin Abi Hurairah. Jimin sannan har wa yau hujja ta biyu waɗanda suka zo cikin Al-Qur'ani da hadisi waɗanda suke nuna, hujja ta uku dake nuna cewa kalmar yanbaghi ko la yanbaghi to tana hukunta haramci ne, gashi annabi yace la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan, bai kamaci mutum mai gaskiya ya zama mai yawan tsinuwa ba. To yace la yanbaghi, bai kamata, to shi yake nan sai a ce a tunda dai yace bai kamata ba, wannan halal ne? A'a, haram ne. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Dal inna sadaqa, annabi yace lallai sadaqa la tanbaghi li ali Muhammad, bata kamaci Muhammadu da iyalin shi ba. To shi kenan sai a ce tunda ya amfani da cewa la yanbaghi sai a ce makaruhi ne kenan? A'a, haramun ne annabi yace sadaqa, haramun ne alayen annabi su ci sadaka, duk da ya ce la yanbaghi. Mun fahimci wannan da kyau? Rawahu Muslim. Ha, la yanbaghi li abdin an yaqula innahu khairun min Yunus bin Matta, annabi yace bai halatta wani bawan Allah ya ce na fi Yunus dan Matta daraja ba. Fada ne wani da Yahudi da Musulmi suka yi a Madina, wannan ya zagi ainihin annabi Muhammadu da Yahudi kenan. Kai wannan Musulmi da kaji zafi kai kuma sai ka zagi annabi Musa, kamar yadda kuke yi. In dan Izala ya ji zafi sai zagi Dahir Bauchi, dan Dawud an yi zafi sai zagi Abubakar Guni. To kamar yadda kuke din nan misali, to haka abin ya faru a Madina. Wannan ya zagi annabi Muhammadu, wannan da ya ji zafi sai zagi annabi Musa. Annabi ya kira waɗannan Musulmi ya musu fada, yace kai ko Yunus dan Matta shine kifi ya fada haɗe wayo aman shi daga baya ko? To tunda annabin Allah ne, bai kamaci wani mutum ya ce ya fi shi daraja ba. To yanzu annabi ya ce la yanbaghi, bai kamata ba, to sai a ce makaruhi ne kenan in ka ce ka fi annabi Yunus daraja? An kace ka fi annabi Yunus daraja, haramun ka aikata. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi daga Ibn Abbas. Wa rawahu al-Bukhari wa Muslim, har rawahu Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi aidan an Abi Huraira, daga Abi Huraira. Wa rawahu al-Bukhari wa Ibn Mas'ud bi nahwi, har rawahu Bukhari rawaito irin wannan hadisi daga Ibn Mas'ud. As-salisu, hadisi na uku, hab annahu zahirun fi ghairi at-tahrim, albani yace aje cewa ma wannan hadisi wai ba hukunta haramci yake ba, da yake la yanbaghi din, fa huwa yadullu ala al-karaha, a dauka kamar yadda su suka ce din la yanbaghi ba haram yake nuna ba, makaruhi ne. Wa hum la yaquluna biha, to ai kuma su anan ma ba su ce makaruhi din ba. Fa fi sahihi Muslim, a cikin sahihi Muslim, fa fi sharhi Muslim, a cikin sharhi Muslim min Nawawi, wanda Nawawi yayi, sai Nawawi yace as-sahihu inda ashabina, magana da take daidai a wurin malaman mu na Shafi'iyya, annahu la yahrumu wa la yukrahu, ba haramun bane ba makaruhi bane, ya halatta kenan kai tsaye mutum ya tafi ziyarar wani wuri ko wani iri, ba haram ba ba makaruhi ba. To kaga ni anan kaga sun warware ka'ida su kenan. A cikin ka'ida ta usuli sun ce in annabi ya ce la yanbaghi, to wannan abu na hukunta makaruhi ne. To amma kuma da suka zo za su fassara wannan hadisin tare da cewa mai rauni ne da aka ce annabi ya ce la yanbaghi, kuma sai suka ce halal ne, to kaga sun warware wannan ka'ida ta su kenan. Allah ya kiyaye. Saniyan, fuska ta biyu da za a ba su amsa, sai a ce inna hadha al-jawaba kalladhi qablahu sakatu li'tibari, wannan amsar da suka bayar game da hadisin cewa ai ana nufin waɗannan masallatai guda uku ne kadai za a iya ainihin wato waɗannan masallatai guda uku su kadai ne daga cikin masallatai za a ziyarta, amma duk wani abu da ya amsa sunan masallaci ba za a ziyarce shi ba, amma duk wani abu da bai amsa sunan masallaci ba za a iya ziyarar shi. Sai yake to wannan amsar tasu ma da suka bayar ta faɗi, li'annahu la dalila ala takhsis, domin babu wani dalili da ya nuna cewa masallatai ne kadai annabi ya hana ziyara. Wal wajibu al baqa'u ala al-umumi la siyama waqad ta'ayyada bi fahmi sahaba alladhina rawu al-hadith, yace abin da yake wajibi a bar hadisin a zahirin umumin shi, musamman ma an samu fahimtar sahabban da suka rawaito wannan hadisi ta karfafi wannan magana. Abi Basrata wa Abi Hurairah wa Ibn Umar wa Abi Sa'id in saha an, yace kamar yadda yazo a cikin hadisin Abi Basrata da Abi Hurairah da Ibn Umar, waɗannan hadisan sun inganta, amma da yace Abi Sa'id sai yace in hadisin na Abi Sa'id ya inganta domin riwayar shaharu ce daga gare shi. Fa qadista dallu jami'an bihi alal man'i min as-safar ila at-turi, dukkanin su waɗannan sahabban guda uku tunda nafi ya inganta da Abu Basrata da Abi Hurairah da Ibn Umar sun kafa hujja da wannan hadisi akan hana ziyara zuwa turi sinin, wa hum adra bil muradin minhu min ghairihi, su sahabban da suka rawaito hadisin su yafi cancanta ai su fi kowa fahimta hadisin fiye da wani ko, domin su suka ji daga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam kunnan su suka ji musu, to fahimtar da suka yi wa hadisin to ta fi kyau a dauke ta fiye da a dauki fahimtar wani wanda zai zo daga baya, musamman ma waɗanda suka kawo wannan fahimtar su Ibn al-Juwayni ne, mutanen da falsafanci ya shiga cikinsu. Idan falsafa ta shiga cikin malami to da a amince mishi, falsafa shi ne irin wannan karatun da muka faɗa, an ba an faɗa da yadda ɗan Najeriya zai gane a karatun al-wujud wal-qidam, in ya shiga ɓargon malami to a ƙa'idar ilimi in ya zo ya gane har kyama ake aje a karatu a wurin shi, saboda yana da wahala ya zama ya zo ya zauna ya nemi ku wa'azi ko yana karatu bai fesa muku irin wannan gubar ba. To har ma an je karanta sai a ce a dubi waɗanda suke ɗaliban ilimi ne, waɗanda suna iya bambance abubuwa, a zaunar da su ya karantar da su, amma kar ya zauna ya karantar da awam, mutanen da suke jahilai ne, ko kuma ya zauna ya karantar da 'yan yara, saboda daki ya riga ya dasu a bakin shi. In ya zo yana karantar da 'yan yara sai ya dasa musu, in kuma ya zo ɗaliban ilimi ne yake karantarwa za su iya bambanta cewa to yanzu ya shiga cikin ɓarna shi ne, tunda ta riga ta zame mishi ɓargo, in ya zo yana magana dole sai ya ɗan saka ta. Kamar yadda yake za ka yi mamaki ya aka yi mafi yawancin hadisai Isra'iliyat, labarurrukan Yahuda waɗanda ba su inganta ba suka yaɗu a cikin tafsiri, saboda an samu irinsu Ka'abul Ahbar, irinsu Wahab ibn Munabbih, waɗanda suke fastoci ne sai suka musulunta, sai suka zo suna tafsirin Qur'ani kuma. To garin tafsirin nan sai su zo suna jawo wata kissa daga Bible suna kawowa, su kuma ɗaliban ilimi sai su ɗauka ai wannan malami ne na musulunci. To amma sun manta tsohon fasto ne, tunda fastoci ya riga ya shiga cikin jinin shi, to yanzu ya ɗauko Bible ne yana fassara Qur'ani da shi. To ƙarshen tafi abin sai a zo sai a faɗa ruɗani, don haka sai an samu ɗaliban ilimi masu hazaƙa suke iya bambancewa. Allah ya shiryar da mu. To don haka sai yake cewa dukkaninsu sun kafa hujja da wannan hadisi, kuma su suka fi kowa fahimtar ma'anar hadisin. Walidhalika qala as-Sanani fi Subul Salah, don haka aka samu wani babban malami mai suna Al-Amir as-Sanani ya faɗi a cikin Subul Salah. Subul Salah sharhi ne na Bulughul Maram, amma asalin shi wani littafi ne mai suna Fathul Allam, wani babban malami ne da magharibi ya yi sharhin Bulughul Maram. Ya tsaya sharhi ya tantance matsaloli ɗaya bayan ɗaya, da Al-Amir as-Sanani ya zo kamar yadda ya faɗa a cikin shimfiɗar littafin, sai yace sai raira wasu abubuwa daga ciki, sai canza littafin suna sai ya sa mishi Subul Salah, madadin Fathul Allam sharh Bulughul Maram, sai canza shi ya zama Subul Salah sharh Bulughul Maram. Ya canza wasu abubuwa, ya ƙara wasu abubuwa, kuma ya rage wasu abubuwa. To shi ne yace dan haka Al-Amir as-Sanani ya faɗi a cikin Subul Salah juz'i na biyu shafi na 251, yace ya zahaba al-jumhur ila anna zalika ghairu muharram, mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba ainihin haramun bane mutum ya ziyarci wani masallaci sabanin ukun nan, ko ya ziyarci wani wuri mai albarka sabanin ukun nan. Wastadallu bima la yanhadu, amma sai yace sun kafa hujja da hujjojin da suke ba masu ƙarfi bane. Mafi yawancin malamai sun ce halal ne, amma hujjojin su ba masu ƙarfi bane. Wa ta'awwalu ahadith al-bab, sai suka yi waɗannan hadisai waɗanda suke magana akan hani din ta'awili, bita'awil ba'ida, da fassaroli waɗanda suke masu nisa daga hankali, masu nisa daga ma'anar hadisin. Sai malam Sanani yace wala yanbaghi ta'awilu, shi kuwa ta'awili bai halatta ba illa ba'da an yanhada ala khilafi ma awwaluhu ad-dalil, sai in ya zama ya sabawa hakikanin abin da dalili ya zo da fassarar shi. Ta'awili in ka ga nassi na Qur'ani to dauka shi a zahiri, sai an samu wani dalili da zai sa ka koma ka karkatar da wannan ma'ana, kamar ayar da tace yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana bisa hannunsu, to bai halatta ka fassara wannan yadi da cewa karfi ba. Was-sama'a banaynaha bi'aydin, sama mun halicce ta da hannunmu, karka ce a'a ana nufin sama an halicce ta ne da karfi, a'a baka da wani dalili da zai sa ka karkace daga fassarar yadu daga hannu zuwa karfi. Amma in kana da wani dalili da zai karkatar da ma'anar to sai ka kawo, amma in baka da dalili to kaka karkace akan haka, ka tafi akan zahirin abin da nasu ya nuna. Wannan karatu yana nan hatta a cikin waraqat ta shi ainihin Imam al-Haramain, littafi ne na usulul fiqh, cewa bai halatta kai malami ka samu wani nasi karara ka kauce wa wannan nasi ba saboda tunanin kwakwalwarka, sai in wani nassin ne yasa dole ka karkace daga wannan fassara. Kamar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi, wanda Abu Dawud da sauran malamai su suka ruwaito, yace mutumin da ya shafi azzakarin shi to alwalar shi ta kare. To wannan hadisi haka yazo zahirin shi yana nuna da zarar ka shafi azzakarin ka alwalar ka ta kare. Kuma sai aka samu waɗannan littafan da su Abu Dawud da sauran su ruwaito wani hadisin sahihi kwatankwacin wannan, amma aka san shi cewa mutumin da ya shafi azzakarin shi ba komai. To kaga yanzu wancan hadisi ba za ka dauki zahirin shi kai aiki da shi, cewa duk mutumin da ya shafi azzakarin shi alwalar shi ta kare ba, a'a sai kai ta aure shi saboda ga wani dalilin an samu. Sai ka ce to wancan hadisi na nuna duk mutumin da ya shafi azzakarin shi da sha'awa, duk matar da ta shafi farjinta da sha'awa, to alwalar shi ko alwalar ta kare. Amma mutumin da ya shafi azzakarin shi ko ta shafi farjinta da nufin susa, to wannan alwala ba ta kare ba. Abinda ake nufi mutumin da ya shafi azzakarin shi kai tsaye ba tare da wani shamaki ba, inda wani shamaki akai dama wannan babu karewa alwala kai tsaye, amma kai tsaye ka shafi azzakarin ka da nufin sha'awa to alwala ta kare, da nufin susa to alwala ba ta kare ba. Jama'a mun fahimci wannan? To ka ganin tunda an samu nasi to sai ka ainihin yi ta'awili, amma in babu nasi to ainihin ba za ka yi ta'awili akai ba. Saboda yadda lokaci ainihin ya kure, za mu kwana anan insha Allahu ta'ala, sai kuma gobe za mu zo mu ci gaba da karantawa, goben ma za mu yi karatu insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.